Mai tambaya na farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da fatan mallam ya sha ruwa lafiya. Yace mallam tambayan sa shine don Allah yana so a masa ƙarin bayani ne akan yadda ake yin itikafi. Sannan bayan nan kuma yana neman addu'a don wani lokaci yana so yayi karatun Alkur'ani ma amma sai ya rika ji kaman ba zai iya yi ba.
Yana me?
Yana so ko yayi karatun Qur'ani sai ya rika jin ganda kasala ba zai iya.
Itikafi ibada ce da ake yi musamman a goman ƙarshe ta watan Ramadan, wanda muna tunkarin wannan lokaci. Mutum yana yin niyya da shigan tarewa a masallaci gaba ɗaya a goman nan na ƙarshe, ko kwana ɗaya, ko kwana biyu, ko kwana uku. Sunna ce mai ƙarfi, annabi ya yi ta, sahabbai sun yi, matan manzon Allah ma sun yi itikafi, rayuwarsa da bayan rayuwarsa sun yi itikafi. Da haka duk mutanen kirki malaman ƙwarai suna kwaɗaitarwa a yi itikafi, shine al-luzum wal-muksu fil masjid. Mutum ya zauna a masallaci ta karatun Qur'ani da addu'a da roƙon Allah dan taran daren Lailatul Qadri. To yana da muhimmanci dan uwa ka shirya, ka rage shagulullukanka da al'amuranka, ka himmata ka shiga itikafin nan, ka amfana da wannan lokaci, dan wataƙila ba lallai baɗi da kai za a yi itikafin ba. Dan haka ibada ce mai muhimmanci, kuma tana da kyau, kuma tana da ka'idojinta da sharuɗanta. Malaman fiqhu sun yi bayani. Muna fatan Allah ya samu cikin masu amfanuwa da wannan lokaci na itikafi. Kuma ina kira ga samari matasa na wannan gari, lalle ku raya masallatanku na Juma'a da itikafi, ku shiga itikafi, ku yawaita karatun Alkur'ani da tahajjudi da salloli da daddare da rana da istighfari da tuba zuwa ga Allah. Ku yawaita yi wa garinku addu'o'i na alkhairi, na zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ku yi addu'a wa ƴan uwanku, Allah shirya da su, Allah ganar da su. Ku yi addu'a wa iyayenku, Allah musu albarka. In siyasa ku, ku yi musu addu'a, Allah ba su iko yi muku aiki da adalci, kuma Allah Ubangiji ya daidaita kawukansu. Allah kuma ya kare mu da dukkan fitina. Abin da shafi harkar kasuwanci na gari, Allah ya karfafa shi. Garin Allah ya sa musu albarka. Ba daɗi a ce duk wanda ya dan fara haske a garin sai ya tsallaka sai ya tafi wani wuri. Duk wanda ya dan samu haske sai ya tsallaka, ai na koma gari kaza, ai ne ma ƙaura zan yi. To duk kun ta ƙaura, wa zai gyara garin? Abin da ake so a zo a zuba kuɗi a gina manya-manyan gidaje, a gyara gari, a yi tituna, a inganta tsaro, gari ya zauna lafiya, kasuwa ta rinƙa gudana, mutane su yi gine-gine masu ban sha'awa da inganta al'amura. To amma kowa ya tattare ya yi gaba. Akwai damuwa ƙwarai da gaske. Kowane gari suna kishin garinsu, amma bai kamata mutane suna ƙin garinsu ba, suna barin garinsu yana lalacewa, shaye-shaye yana yawaita, zubar da jini yana yawaita, barna da fasadi da tsafe-tsafe, tone kabari da waye da sauransu, abubuwa suna yawaita. Wannan abun tsoro ne ƙwarai da gaske. Ku yi addu'a. Addu'ar ku nan tana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Allah ganar da mu.
Mai tambaya na gaba kuma mallam yana nema ne ya san, o yana neman a masa ƙarin bayani ne a game da salatul istikara.
Salatul istikara ita ce sallar bawa Allah zaɓi. Raka'a biyu mutum yake yi, idan raka'a biyu zai yi addu'a ko a tahiya ko bayan tahiya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Har zuwa ƙarshen addu'ar. Addu'a ce da ake ba wa Allah zaɓi. Idan mutum ya sa wani abu a gaba yana so ya ba wa Allah zaɓi, to sai ya yi addu'a ya ce, ya Allah na baka zaɓi. Kamar wanda ya zo zai yi aure, yana neman yarinya, yana so ya samu zaɓin Allah kafin ya tsunduma a cikin soyayyarta, kafin a bashi ita. Ya Allah ina baka zaɓi, in alheri ne yarinyar nan ka zaɓa mu, in ba alheri ba ne Allah ka raba ni da ita, ka canja mata da alheri, ka canja mu da alheri. Ita yi ana maimaitawa, ana yin istikhara ne lokacin da ake sallar nafila, ko cikin tsakar dare shi ma ana nafila, ko bayan sallar farilla, ko ai addu'ar cikin tahiyya ko bayan tahiyya, duk ana yi. Ko kuma mutum zai fara wani nau'i na kasuwanci, zai zuba kuɗinsa, bai sani ba akwai alheri ko ba alheri, to sai mutum ya yi addu'ar istikhara ya ba wa Allah zaɓi. ko mutum zai sayi wani abun hawa na kaya, ko zai fara wani business, ko zai alaka da wani harkar kasuwa ko harkar amana, ya ba wa Allah zabi, shine istikhara. Da haka yin wannan sallah da yin addu'a, sabai suka ce annabi bai gushe ba yana koya mana addu'an nan ta istikhara kamar yadda yake koya mana sura a cikin alqur'ani. Da haka duk wanda zai yi wani abu mai muhimmanci to ya ba wa Allah zabi, ka nemi zabin Allah a farko, shi kuma ka alkhairi akan ka ba wa kanka zabi, ka je ka fada cikin matsala. Amma duk wanda yake neman mace ya riga ya gama soyayyarta, yana santa, ya riga ya gama zaba, kuma sai ba wa Allah zabi, ai zuciyarka ta riga ta zaba maka, ana so kafin ka yanke shawara zaka yi ne ko ba zaka yi ba, sai kai wannan addu'a din. Allah da datin da mu
amin. Mallam, Allah ya bada lada. Mai tambaya na gaba kuma mallam yana tambaya ne a game da wanda ya azumi, wanda yake azumi kuma yayi brush kafin a sha ruwa, ko kuma bayan yayi suhur sai wani gyatsa sai wani daga cikin abincin da ya ci ya fito, mallam ya matsaya
duk wanda yayi brush bayan yayi suhur ko da rana ko da safiya, brush baya kare alwala, baya kare azumi, sai dai mutum ya hade ko aswaki ma kai ka hade ruwan bakinka, yawan bakinka, ai ya kare ma azumi, haka brush shi ma jin dandanan brush din ba komai, tunda iya baki ne ka kuskure ka tofar, wannan ba laifi bane, babu matsala, za a iya yi. Amma malaman fiqh suna cewa a nesanci duk abin da yake yana da dandano, kamar ko darbejiya mai dandano, shi kansa brush din mai zaki mai dandano, me ake gudu saboda kada ya wuce makogoro, in ya wuce azumi ya kare. Ku yi hakuri, wannan wata bayo Allah ce ta aiko takarda, in ka zo tambayar ƙarshe sai in faɗa, sako ne zan isa muku. Na'am.
To mai tambaya na gaba kuma akarma kallah yace da fatan mallam ya sha ruwa lafiya, yace tambayansa shine kwanakin nan mallam kai ta jawo hankalin mutane a game da taimakawa addini da kuma al'umma. To mallam da abinnan tambayarsa anan shine mallam, menene bambancin wanda ya ciyar da addini da kuma wanda ya ciyar da mabukata? Ma'ana ko ina ga yana neman ya san wanda yafi muhimmanci.
Tajid ɗaya ne, ciyar da mabukata shine ciyar da addini. Ka taimaki, ba addini ne ce a taimaki talaka ba, addini ne ce agazawa talaka, agazawa iyaye, agazawa makota, agazawa abokanai. Ciyar da addini ba wai kawai aikin masallaci shi kadai ba, ko aikin da'awa, ko aikin wa'azi ba, duka aikin Allah ne gaba daya. Amma lokacin da mutane suke cikin yunwa, suke bukata abin da za su ci, abin da za su sha, to fara ba su abin da za su ci, abin da za su sha, shine yafi amfani, shi yafi falala. Ka ciyar da rai wanda yake cikin yunwa da talauci, ka kubutar da shi daga cikin bukata. Yanzu kamar abin da ya shafi ciyar da mutane bude baki, idan ka duba yanzu masallatanmu a ƙasar nan gaba daya, musamman nan arewa, kaga yadda waɗanda suke sa kuɗin su a bude baki suke samun garaba sa, wato zaka yi musu murna. Na farko dai annabi ya faɗa a hadisi cewa duk mutumin da ya ciyar da mai azumi ɗaya, ko dibino ne ko ruwa, to Allah zai ba shi ladan mai azumi. Duk wanda ya ɗauki wani abu ya bawa mai azumi ya ci, ya fara buɗe baki da shi, ko ba shi abinci ya ci ya buɗe baki da shi, ko kunu, ko alale, ko shinkafa, ko taliya, ko me, Allah zai ba shi lada irin na mai azumi, kuma ba tare da an tauye ladan shi mai azumi ba. Yanzu wannan malam mutum ya zo ya boye kudinsa, ya ƙi ya ba da taimako, kaga mutane malam sun bi layi a masallaci suna jiran a basu dubino, a basu ruwan sanyi, a basu dan abin da za su ci, plate din abinci. A ko ina da ka sani a ƙasar nan malam, mutane bayan Allah suna zuwa suna amfanuwa, ana faranta musu a wannan watan na Ramadana. Duk wanda ya ciyar da wani sai Allah ya ciyar da shi ranar da ake bukata. Kuma Allah ya alkawari duk mai ciyar da mutane Allah zai taimake shi. Dan haka ku taimaki mutane, ku yaye musu yunwa, ku yaye musu talauci. Lemo yanzu mutum zai siya dozin ɗaya, sai ka raba mutum goma, duka bai wuce 400-500 ba, kaga akwai alheri a ciki. Amma abun mamaki malam, wani baya iya taimakon wani da azumin nan, wani ba zai iya daukan wani abu nasa ya ba wani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mai tambaya na gaba yace mallam, da fatan ka sha ruwa lafiya, Allah ya karba mana ibadunmu. Yace mallam, mai ɗakinsa ne, ma'ana matarsa kenan, ta haihu kuma tana shayarwa, amma azumi yana bata wahala, yace to malam ya halatta tacciyar a madadin azumin nata.
Malamai sun sabani dangane da abin da ya shafi irin wannan, shin wannan mata za a sa ta a layin marasa lafiya ne? In mara lafiya ne, mai ciki idan mara lafiya ce, to kaga me za ta yi? Za ta sha azumi ne, za ta rama? Da mai ciki da mai shayarwa, duk wannan suna gamuwa da matsalolin azumi. To amma akwai wanda suke yin kuskure gaskiya, bini-bini da mace ta yi magana sai a ce kiciyar, bini-bini da mace ta yi magana a ce kiciyar, wannan fatawar ciyarwa-ciyarwa fa tana da rauni. Matar da take da juna biyu tana da ciki kuma ga azumi ya zo, idan za ta iya haƙura da yin azumin, ta sha azumi, ta ci ta sha abinta, bayan sallah ta rama. Akwai malaman da suka ce haka, wasu kuma sun ce ta ciyar, an sa ta a layin tsofaffi da Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ma'ana wanda ba sa iya yin azumi. Ka san akwai wanda kamar tsoho ya tsufa, ba zai iya azumi ba kwata-kwata, wannan yanzu in ka ce ya ci ya sha ya rama, ya ci zai rama ba rana, to wannan ba damuwa, in dai tsoho ne da tije tuko, da wanda yake da ciwon da yake muzmin chronic ulcer da ba a san ranar warkewanta ba, wannan ma ka bashi fatawa cewa yayi me, ya ci ya sha ya ciyar, saboda ba ranar ramawa. Amma matar da take da ciki in ta haihu za ta iya samun space, za ta iya samun ranaku, za ta iya samun wani lokaci da za ta rama. Macen da take shayarwa, in ta gama shayarwa ta shayar da yaron ko in yayi kwari, za ta iya samun lokacin da za ta iya ramawa. To ta sha azumin tana da uzuri saboda nauyin cikin ko kuma a shayarwan da take yi, amma an ta samu lokaci ta rama shi bi. Duk da wasu malaman suna sa ta a layin tsoho tuku mai cutar da ba zai iya warkewa ba, amma ita ai kaga tana iya warkewa, wallahu alam. Wannan wata baiwa Allah ce ta aiko takarda, ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ta ce da Allah mala a taya ne da addu'a, Allah ya aiko min da manzon gaggawa namiji nagari alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani mai girma, ma'ana wanda zai bata wani tallafi namiji, miji take nema. Ta ce mahaifiyata malam bata da lafiya, ai mata addu'a Allah ya bata lafiya, Allah ƙara wa rayuwa albarka. Ta ce malam an matsanta min a gida, an ce naki ne aure. Ta ce kuma wallahi malam mijin ne bai samu ba, nayi ni kan ban samu wanda zai aure ni ba. Shine nace da Allah ina cikin tashin hankali, ina cikin abin tausayi, a karanta wannan takarda a wajen tafsirin maza ko da mai bukata, don haka na isar da sakon wannan baiwa Allah. Bara ma nayi challenge din ku, wata ta aiko takarda irin wannan, nace in kun isa a samu wani guda ɗaya ya zo nan mu taimaka masa, wallahi mu aura masa ita, ko da rikici sai mun aura masa ita. Yanzu duk taron nan namu, yarinya budurwa lafiyayya mutumiyar kirki malam, ta aiko tana neman miji, duk samarin nan gaba ɗaya ba mabukaci ko ɗaya. Idan an samu mabukaci ya zo zan ba da sadaki wallahi, kuma mu ɗaura auren a wurin tafsirin nan, za mu ɗaura ɗaurin auren dare za mu yi masa wallahi. Kuma inda hali ma mu kararrauta mu sa ya tare a cikin azumin nan, don ya ci albarkacin abubuwa da Allah ya bashi. Da haka ga takarda nan, ina nan ina jira, in Allah ya sa akwai mabukaci ga fili ga mai doki, bismillah faddal. Allahumma izzil Islam wal muslimina wa azil ash-shirka wal mushrikina wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.